daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mata shirin biyu a Africa akan mita 100 da 200, wato 102.5 da ke Yamai. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da Dalal FM da ke Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron Mahmud Lalo ne tare da Ladam Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:30 kenan ne ma a nan Washington. A cikin shirin namu ne yanzu muna tafa da shirin tsintsiya madaurinki daya wanda Jumai'a za ta gabatar kan wani taron zaman lafiya da aka shirya a kwanakin baya a yankin Gimbu da yayi fama da rikicin manoma da makiyaya a jihar Taraba. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na jawabai daga dattawa. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Masuare, assalamu alaikum. Ma'aikatan mai a Najeriya suna barazanan fadawa yajin aiki a ranar Litini mai zuwa idan Allah ya kai mu, muddin dai ba cin matsaya ba da kamfanin mai na Nekonda Energy Limited akan koran wasu bakin aiki ba bisa ka'ida ba. Kungiyar ta ma'aikatan mai da iskan gas na Najeriya da ake kira a turance Petroleum and Natural Gas Sinostab Association ta ce za ta fara yajin aiki cikin daren Litini muddin ta kammala taronta da babban kwamitin kungiyar. Ta ce yanzu haka ma'aikatanta a duk faɗin ƙasar suna nan suna dakon umarnin uwar ƙungiya domin fara wannan yajin aiki. Ƙungiyar da ta samu saɓani ne ita da kamfanin na Nekonda Oil akai abin ta kira koran ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba. Dama dai Najeriya a wani lokaci can baya ta yi fama da matsalan farashin mai da kuma ƙarancin mai da ya addabi wasu sassan ƙasar nan kwanan nan saboda barazanar da ƙungiyar masu dakon mai suka yi a ƙasar. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma sam bai boye ra'ayinsa ba na nuna wanda yake son ya gaje shi daga aikin shugabancin kasar, kuma mataimakin sa ne Cyril Ramaphosa yake fatan ganin an zaba. A cikin jawabinsa Jacob Zuma ya ce ga na gida ba za mu zabi bako ba domin ko ba tabiyar ANC bane. Zuma salin da yake jawabi wajen gangamin jami'ar da aka yi a Soweto inda wakilai 2,000 suka taru domin kada kura'a, an cika wurin da su wasalin da Zuma iso wannan wurin taro. Zuma ya gargadi masu jefa kura'a a ranar Asabu da kuma Lahadi cewa su tabbatar sun kauce wa sakamakon da zai zama na kasuwanci, domin ya ce yin hakan ba zai haifar wa jami'ar koma baya. Haka kuma Zuma ya ci kafofin yaɗa labarai na neman ganin rugujewar jami'ar tasu ta ANC. Zuma, wanda zargin cin hanci da rashawa ya haifar da rarrabuwar kauna cikin jam'iyyar, yanzu zai koma gefe guda a matsayin shugaban jam'iyyar da zarar an kammala wannan taro, wanda kuma wannan yana nufin ya kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa. Wanda duk ya zama shugaban jam'iyyar, ana sa ran ya zama wanda zai mai gurbinsa na shugabancin ƙasar, domin ko shi ne zai yi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019. Zuma na iya ci gaba da kasancewa kan kujerar shugabancin ƙasa ko bayan an kammala zaben, sai dai masu kula da al'amuran siyasar ƙasar na cewa jami'ar za ta lallashe shi da ya sauka kafin lokacin zaben. Cikin 'yan takarar da ke kan gaba-gaba su ne Nkosazana Dlamini Zuma, babban jami'ar diplomasiya wadda take tsohuwar minista ce kuma tsohuwar matan shi Zuma, sai kuma Ramaphosa wanda shi ne mataimakin shugaban ƙasa. Ko da yake ba mamaki wasu 'yan takarar su sake kunno kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa ba wani rudu ko kuma kumbuya-kumbuya game da matsayin Amurka kan tattaunawa da ƙasar Koriya ta Arewa. Tillerson dai yana magana ne a wajen wani taro na musamman na kwamitin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya mayar da hankali akan gwajin makami mai linzami da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta yi a ranar 28 ga watan jiya. Sakataren ya ce cikin biyu tilas ne a yi guda, ko dai Koriya ta Arewa ta zaɓi jingina sarrafa makamanta masu linzami ko kuma ta ci gaba da fuskantar zaman kaɗaici wanda ke ƙara tura jama'anta cikin halin talauci, ƙunci da damuwa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya buƙaci ƙasar ta Koriya ta Arewa da ta jingina wannan mummunar mataki da ta ɗauka, ta ba da kai buri ya hau domin ta shiga cikin sahun 'yan uwanta sauran ƙasashen duniya. yace kamar yadda ya furta tun farko wannan satin yace muddin kasar na neman dakatar da matakin da ake kudurin dauka kanta to sai fita jingina ta biyo inta na barazana kafin a haye duwan teburin sulhu da ita sai dai shi kuma a wuri daya jakadar Koriya ta Arewa a majalisar dinkin duniya Jason Nam yace mallakar makamin nukiliya da kasar ta yi abu ne da ya zame mata tilas domin kare kanta yace Amurka ce kawai take haifar da rudani a yankin ruwan na Koriya Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun kammala taron su a Brussels kuma sun amince cewa Burtaniya ta yi dukkan abin da ya dace don haka tana iya shiga rukuni na biyu na ficewa daga kungiyar sai dai ba wata alamar tattaunawa wadda suka yi game da batun shige da fice Shugaban majalisar kungiyar Donald Tusk ya sa batun shige da fice a cikin babban ajandar taron nasu na kwanaki biyu yace a ƙarshen taron nasu jiya Juma'a Shugabannin kungiyar zai yi wahala a ce sun cimma matsaya akan sabon tsarin wato karbin bakin haure musamman a zuwa ƙarshen watan Yuni. Tusk ya shaida wa taron manema labarai jim kadan da kammala taron cewa babban matsalar ko ita ce adadi mafi karanci da kowace kasa za ta karba duk da yake adadin ya ragu ainun amma ficinmu matsaya abu ne mai wahala. Jami'an kungiyar sun kwashe sama da sa'o'i biyu suna tafka muhawara mai zafin gaske akan wannan batun shige da fice tsakanin su. Amma sun gaza cimma matsaya domin ku an ta samu ra'ayoyi mabambanta kamar yadda Prime Minister Holland Mark Rutte yake cewa bayan kammala taro.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ba tare da bata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya.
Tsintsiya madaurin ki daya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin a ci gaba daga nan an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma gwamnatocin jihohi da ta tarayya da kuma kungiyoyi suna ci gaba da yunkurin ganin an samu zaman lafiya mai dorewa tsakanin al'umma ta hanyar gudanar da tarurruka domin a ƙara fahimtar juna Kwanaki an samu hargizi tsakanin manoma da makiyaya a karamin hukumar Saudauna Arewa maso gabashin Najeriya. To alhamdulillah an samu zaman lafiya. To amma domin ganin an ƙara fahimtar juna an samu zaman lafiya mai dorewa a yankin. Kwanaki wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya wani taro a Gembu dake karamin hukumar Saudauna. Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya halarci wannan taron. Muƙaddashin shugaban ƙaramin hukumar Saudauna Reverend Godwin Saul ya gabatar da jawabi a wajen wannan taron kuma Nasiru Al-Hikaya ya samu damar zantawa da shi kamar haka.
Ta gabatar da jawabi wanda kwanaki an samu matsalar rashin zaman lafiya a nan. Me za ka faɗa wa mutane su ƙara zaman lafiya da kuma don amfanin sa?
Lalle abin da zan faɗa maka da zaman lafiya a nan ƙasar Saudauna local government abin illa ne ya kamata kowa ya tabbatar cewa mun zaman lafiya mun zumunci tare da waɗanda suke ƙasar nan duka muna da kabiloli nan guda biyar nan ba na so daya a tsakanin su ko mambila ya ce shi yana so mambila ya kare kaka ya ce shi yana so kaka kare ko kuma fulani Hausa ya ce shi yana so fulani Hausa kare baya so wannan su kabiloli ba mu so haka abin da muke so in muna so mu samu cin gaba a kasan nan dole mu hada kai mu duk daya shine abin da wannan a cikin wannan ayo din nan da mun taro a nan abubuwan da muke fadi duka shine mutane yan kabiloli daban-daban nan su hada kansu daya saboda mu samu zaman lafiya mun samu zaman lafiya akwai cin gaba amma in ba zaman lafiya ba cin gaba ba shine abin illa ya kamata mu sani ya kamata kuma mu aikata a cewa mu samu zaman lafiya a kasan nan
ciyaman a takeici me kuka gano ne ya haddasa wannan rikici musamman ma in an lura wannan yankin ba taba jin kuna tashin hankali da juna ba?
Lalle barin baka maganganu da yawa kan abin da ya sa mun samu tashin rikicin nan. Akwai abubuwa da yawa. Waɗansu za su ce a wayannan sun zo kawai sun same mu sun fara yi mana sun kawo mana hari. Waɗancan za su ce a ga abin da ya sa sun an kawo mana hari. Amma ina gani abin babban damuwan ne ke ƙasa na gani shi ne damuwan tsakanin manomi da makiyaye. Shi ne damuwan da yake a ƙasa. Damuwan ƙasa ne muke so. Damuwan ƙasa ne manomi yana so wurin noma. Makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo. To ka gan shi ne abin da ya zo ya hada fada a ƙasar nan.
Chairman, an riga an samu zaman lafiya yanzu. Me za ka kara faɗa wa mutane saboda an ce ƙabilu biyar ne suke zaune a nan, akwai kuma watakila wasu baƙi da za su yi shigowa daga wani waje su ga yadda ake zaman su riƙa tsoro.
Lalle in faɗa maka filla-filla cewa babu wani maganan tashin hankali a ƙasan Sardauna local government. Waɗanda da sun bari ma muna kiro su su dawo gida saboda mun riga mun samu zaman lafiya. In ba yi ne sun zo duka waɗansu wurare ku zo nan Mambila. Ka sani da yana karɓar kowa. In kun zo za ku ga mutanenmu duka muna harkanmu muna zumuncin mutare yanzu nan yadda muke nan ma za ka gan kabilolin nan duka suna nan. Kuna ce mutanen da suna kasan waje ko suna ina in sun so su zo Mambila su zo ba tare da wani tsoro ba. Mun riga mun samu zaman lafiya kuma muna roƙo zaman lafiya nan ya ci gaba haka. Saboda in mutane suna zuwa dinan akwai investors wanda za su zo su yi harka wanda za su sa yaran mu cikin aiki. In suna tsoro cewa ga fada bari su zo su yi aiki ba, amma tunda akwai zaman lafiya za su iya su zo su yi aiki. Me yasa kamar damda shi shugaban kasan mu wariya approving kwanaki baya? Ai muna duba mutane za su zo daga kasan waje su zo su yi zama nan su zo su yi aiki nan. Therefore tunda akwai zaman lafiya yanzu muna roko dai batun dam nan ma a yi shi da wuri-wuri a wannan lokaci a zuwa gama mutane su samu.
Yawa, wato wannan maganan dam din na maganan wutar lantarki nan kake magana ce ma?
Eh, shi ne dam na wutar da za su yi Mambila Hydroelectric Dam. Eh, shi ne wannan nake roko don Allah don annabi Allah yarda a yi shi a lokaci. Abin ya kai shekaru da yawa, shekaru 45 ana magana kai abu da ya kamata a tabbatar yanzu.
Wato ma'ana kana son gwamnatin shugaba Buhari ta karkato ta zo ta yi wannan aiki saboda kowa ya amfana?
Haka ne shi.
A ƙarshe gaba ɗaya chairman, na lura duk matsalolin yankin na yadda ka faɗa matsala ce ta manoma da makiyaya. Babu maganan ƙabilanci ko bambancin addini a cikin matsalar kenan gaba ɗaya?
Babu damuwa ƙabilanci a ganina, babu damuwa kuma addini a cikin wannan damuwan. In ka duba gwamnati ya yi setting up judicial commission of inquiry da sun zo suna tattauna akan maganganun me ya faru mene aini abin da ya sa fadin ya tashi. Ina ganin majority dai maganan mu dukkan da muna yi shine cewa akwai damuwa a tsakanin manomi da makiyaye. Shine major damuwan. Ni ne mai suna Reverend Honorable Godwill Saul, Acting Chairman na Sardauna Local Government. Na gode.
Muƙaddashin shugaban ƙaramin hukumar Sardauna Reverend Godwill Saul. Haka kuma Nasiru Alhikaya ya zanta da
Marafa Bashir Abba, wazirin Mambila. Ni dan guroje ne daga Sardauna Local Government a Mambila Plateau.
A takaici mun zo mun samu maganan nan na din wace nasiha ko sako za ka kara aikawa mutanen Mambila don wannan yankin ba san shi da yawan rikici ba, yanki ne mai zaman lafiya. Amma kuma sai aka samu matsala inda har kwanaki aka rasa rayukan mutane. Yanzu dai farko ma dai wani hali yake ciki a yankin ne?
To alhamdulillahi gwamnati tana iya kokarinta gunguyoyi kala-kala masu zaman kansu sukan zo nan su yi ma mutane nasiha su ba su shawarwari masu kyau. Kuma ina ganin Allah ya yarda za a cimma buri don shi in hada kai an hada hannu kowa da kowa ya kawo shawarin sa kuma yan siyasa da yan kasuwa da dukkan jama'an da suke zaune Mambila dai kowa ya san muhimmancin wurin nan Najeriya gabaki daya ana alfahari da wannan wurin kwanan nan aka samu approval na Mambila Hydropower wanda wannan shine babban project ma wanda zan ce federal government take a kasan nan to bai kamata mu yi wasa da wannan alfarma da Allah ya mana ba dole mu hada kawunan mu mu yi ma jama'an mu magana duk wanda yake shugaba a nan tsaunin Mambila ya kasance yayi gaskiya ya fada ma jama'an shi kuma gaskiya a zanna lafiya domin babu zaman lafiya ba abin da za a yi yana ba abin da za a yi in babu zaman lafiya don haka a zanna lafiya a gwamnati kuma ta mayar ma sarakuna martaban su su zo su ne suke suka fi kusan da talakawa a mayar musu martaban su domin su samu su rinka musu magana don su ne suka san wa shiga gari waye ke fitan gari waye dan gari waye bako to da wannan idan aka yi aka mayar musu da abin da ya kamata su yi aka mayar musu da martaban su ina ganin za a sami zaman lafiya a kasa gabaki daya
ko zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zaman lafiya shine cigaban Najeriya
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya Jummai Ali ke cewa a tuna fa zaman lafiya ya fi zama dan sarki a huta lafiya
kasar mu guda da ya kai dai ni mu zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala
To a gaida Jummai yanzu abubuwa nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti kusan 18 a Washington DC kenan yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogan naku Alhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Chairman is no any other person but Prince
Uche Secondos ya zama sabon shugaban PDP bayan samun kuri'u 2000 a taron jam'iyyar. Hari gidan mukaddashin shugaban EFCC Mago ya yi sanadiyar kashe dan sanda. Mago ya ce bai tsorita ba. Gwamnati Yari na Zamfara ya ce yan fashi na jihar sa na samun makamai daga ketare.
Makaman nan da ake ta kwam duka suna fitowa mafi yawa daga Libya, Niger, Mali da sauran irin wuraren. Waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba.
Shugaban karamar hukumar Kalgo a jihar Kebbi Umar Namashaye Digi ya kaddamar da tantance ma'aikatan bogi da hakan ya sanya wasu da yace bata gari ne kona tayi don tada tarzoma
zaka ga mai digirin ƙarya zaka ga mai NCE ƙarya zaka ga mai ta gaskiya yana hansan 2500 zaka ga mai digirin gaskiya ana bashi 2500 wanda a bisa ƙarya dai koma bisa ƙarya ti
kotu ta saki mayar da Maryam Sanda da ake tuma da kashe mijinta gidan yari amma ta bada belin mahaifiyarta Maimuna da ake zargi da goge jinin marigayin don boye shaida Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna, Dattijo Lawal Kaita, wanda za mu sake taɓo jawaban da ya mana kwanan baya can, da kuma Dr. Fogu Bitrus ɗaya daga cikin dattawan garin Chibok. Ga Dattijo Lawal Kaita.
Wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mun samu kanmu wannan hali wannan canji da muka roki Allah sai kaza da sai kaza ko Allah ya kawo mu canji ya ka abun nan ke roko a sa adalci a sa fahimta a duba kuma abin da ya kamata a yi dukkan mu mun san gwamnati da ta wuce sun sace kudi ba iyaka da gaje idan ana ba da bayani sai ka yi hankalin ka tashi to an yi banda anya banna abin cika bannan nan dole ne a nemo kudin nan da aka saki shi ma dole ne a taimaki kasar a taimaki amma duk abin za a yi na so a san yin adalci ciki abin da ka zo ka iske shi za ka bincika ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika na san har na san shi na san mutumin ka ce ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaki kada ya zaki abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasan ka a yi adalci amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan amma Allah ya sani yanzu mutanen Najeriya sun kwana kuka da tsananin rashi babu kuɗi babu ba za inda kuɗin nan suke ba an yi zuwa wuri wannan mutane to an zo su a saki mu mutane su saba amma abin yi wallahi kullum mu ga da ake nan da inda faɗi guda za ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyoyin duk za ta bi ta ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu kada mutane su fara Allah ya isa kada mutane su fara gajiya da yau amin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowa na jin daɗi wanda duk ya zalunci ya yi ɓanna ya sata ya biyo a kama shi ya kawo kuɗin ba sai an ɗaure shi ba ya dawo da kuɗin nan ne a ba 'yan Najeriya kuɗin su Allah shi wanda ta kama ya mashara ta ga mashara amma rashin kuɗin ana a ƙasar nan ya yi ya wani ya wani isa a samu hanyar da za a yi a sassauta
shi ma Dr. Pogu Bitrus ya ce
ɗan uwana ɗan arewa kafin in yi magana bari in gabatar da kaina sunana Dr. Pogu Bitrus ni mutumin Chibok ne a arewa ni kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suna kuka ga gwamnati a taimakon a kawo 'yan matan nan da 'yan Boko Haram suka kwashe wato in ma akwai wanda zai kuka akan abun arewa to ni ɗaya a ciki mun san dai arewancin Najeriya wuri ne mai muhimmanci na zaman lafiya da cuɗanya muna da al'adan lura da 'yan uwa muna da al'adu waɗanda sun rike mu shekara shekaru kuma muna nan muna zaman lafiya da mu da makiyayenmu da duk waɗanda muke nan a arewa to zamani ya gabato gashi yanzu abubuwa sun fara bacewa to ina mana magana yau akan zaman lafiya a kasar mu ma a ce dai arewancin Najeriya abubuwa sun zo sun gabato a tafiya ya zama wani iri mutane suna nan suna cikin tashin hankali ba dalili ana cewa makiyaya manoma kuma suke ba har ana rikici to rikicin nan ba mu gada ba da makiyayenmu da mu da muke noman tafiya muke muna zaman lafiya ana auraya ana cuɗanya ba fargaba to me yasa waɗannan sun fara tasowa ya kamata mu yi la'akari mu san dalilai kuma mu gyara zaman mu dukkanmu ɗan arewa ne kuma dukkanmu ko ma me ya tashi arewa ne za mu zauna arewa ne za mu kasance ba wani wuri banda arewa don haka dala ina roko duk ɗan arewa ya san irin tarbiyya da muka tashi da shi na zaman taraya ana tashi fada a su Borno da su sauran wuraren nan ba a ma magana ko kai bako ne kana iya zuwa sai a aje abinci a zaure ko a bakin kofa a titi duk kowa da yake wucewa ya ci ba za a ce wannan ba Fulatani wannan ba Hausa wannan ba Barbare wannan wani kabila ba to haka muka tashi ya kamata mu tuna da wannan cewa makiyayen namu da manoman namu dukkan mu ɗaya ne mu zauna kuma tare mu fahimci junan mu.
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida ka Almasi, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kwando ta duniya wato FIBA ta ce ba za ta yanke hukuncin kakabawa Najeriya takunkumi ba, haka kuma ba za ta tilasta mata gudanar da sabon zaben shugabannin hukumar kwallon kwandon kasar ba. A maimakon haka, hukumar ta FIBA ta kara adadin da ta baiwa kasar da ta warware cece-kucen da ya dabaibaye hukumar ta Najeriya nan da ranar 28 ga watan Fabrairun shekara mai zuwa ta 2018. A taron da hukumar ta FIBA ta gudanar a yau Asabar, ta cimma matsayi-tsayi da gemu akan sakamakon zaben da hukumar ta Najeriya ta gudanar a ranar 13 ga watan Yunin da ya gabata, wanda ya dora sababbin shugabanni a ƙarƙashin shugabancin Musa Kida. FIBA ta ce ta ƙara wa'adin ne domin ba da dama ga kwamitin bincike da ta aike da shi a Najeriya domin binciko takaddamar shugabanci da ta dabaibaye hukumar bayan gudanar da zaben shugabanninta. Dan wasan damben kasar Ingila haifaffen Najeriya Bilal Fawaz yana fuskantar barazanar yiwuwar koro shi zuwa Najeriya sakamakon zargin kasancewa ba kawon haure. Fawaz, dan shekaru 29, wanda ya wakilci kasar Ingila a wasan dambe har sau 6, ya shiga hannun jami'an tsaro a ranar 29 ga watan Nuwamba sa'ad da suka damke shi a wani filin jirgin sama. Ya je kasar ta Ingila ne tun yana dan shekaru 14, inda kawun sa ya shiga da shi a haramce da zimmar cewa mahaifinsa ma zai zo, to amma har yanzu bai je ba. Ma'aikatar lamuran cikin gida ta kasar Ingila ta ki amincewa da bukatarsa na ci gaba da zama a kasar, duk wanda cewa yana aure da wata 'yar kasar. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta yi kakkausan gargadi ga kasar Spain da cewa za a iya fitar da ita daga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan kasar ba ta sha makance wasan kwallon kafa da siyasa ba. Jami'an kwallon kasar sun tabbatar da cewa hukumar ta FIFA ta aike da wata takarda inda take barazanar cire kasar daga gasar duniya ta kasar Russia muddin gwamnati ta ci gaba da yunkurinta na zaben sababbin shugabannin hukumar kwallon kasar. Tun daga watan Yuli ake shugabancin hukumar kwallon kasar na rikon Korea, bayan da aka tilastawa shugaban hukumar Angel Maria da ya sauka saboda zarginsa da cin hanci da rashawa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ma'aikatan mai a Najeriya suna barazanar fadawa yajin aiki a ranar Litinin mai zuwa, muddin dai ba cin matsaya ba da kamfanin mai na Anaconda Energy Limited akan koron wasu bakin aikinsu ba bisa ka'ida ba. Kungiyar ta ma'aikatan mai da iskan gas na Najeriya da ake kira Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association ta ce za ta fara yajin aiki cikin ranar Litinin, muddin ta kammala taronta da war kungiyar. Ta ce yanzu haka ma'aikatan a tufaɗin ƙasar suna nan suna dakon umarnin uwar ƙungiya domin fara wannan yajin aiki. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma bai ɓoye ra'ayinsa ba na nuna wanda yake son ya gaje shi daga aikin shugabancin ƙasar, kuma mataimakinsa ne Cyril Ramaphosa yake fatan ganin an zaɓa. A cikin jawabinsa, Zuma ya ce, ga na gida mun zaɓi baƙo domin ba tabi'ar ANC ba ne, in ji Zuma ɗin. An samu girgizan ƙasa da ya kai nauyin maki 6.5 da ya yi ɓanna a Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, da ma wasu birane a cikin ƙasar.
To ba sauraro, wannan shi ne shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya. Amma idan Allah ya kai mu gobe da safe, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kina agogon Ghana. Kada a manta, idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Ladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa kamar yadda kuka ji, sai injiniyanmu Dave Magnus, Mahmud Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.